ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله وبعد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته yan uwa musulmi masu kallon mu da sauraron mu da waɗanda za su kalle mu kuma su saurare mu ta kafofin yada bayanai na zamani kuna kallon mu da sauraron mu ne kai tsaye daga masallacin markazu salafiya number 46 Maja Road Tudun Wada Zaria jihar Kaduna a Najeriya yanzu da muke magana safiyar ranar Lahadi ce wadda ta daidai da sha ainihin wato daya ga watan Sha'ban hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da shekara 1430 wadda ta daidai da 2 ga watan August shekara ta 2009 yan uwa musulmi taken wannan laccatawa shine karam bana maganin zoman bana a tsakankanin wannan laccatawa zan yi ishara zuwa ga mafi girman dalilin da yasa na sanyawa ainihin wato wannan lacca wannan take ko kuma wannan suna sai dai ga wata matashiya masu kallon mu da sauraron mu musamman baki wajen halartar wannan masallaci da waɗanda suke baki wajen sauraron mu su sani cewa mu ba ƴan lacca bane kuma mu ba ƴan wa'azi bane mu masu karantar da jama'a ne amma in wata bukata ta kama ne sai mu kira lacca ko kuma mu kira wa'azi kuma mu ba ɗabi'ar mu bace mu zauna mu yi shiru sai lokacin da wani abu ya taso sannan mu ta fagamniya kullun ana cikin karantar da jama'a ne wannan shine tsarin aqidar da muke akai ita ce aqidar salaf wadda annabi sallallahu alaihi wa sallama ya karantar da ainihin sahabban shi Allah ya kara musu yarda baki da dan haka a wannan masallaci ko yaushe ka zo zaka samu ana karantar da imama za ko mata ko gaba daya ko ana karantar da yara ko makamantan haka ko kuma ana karatu na sahihul bukhari ko tafsiri ko wa'azina abinda ya shafi fadakarwa ire-iren waɗannan dan haka muna gayyata ku duk ranakun asabar da lahadi tun daga wayewar gari har dare ana karatu tuka mabambanta a wurin nan sannan haka cikin ranakun mako haka bayan sallolin asuba ya kamata jama'a su yi mana wannan kyakkyawan sanin da wannan kyakkyawar fahimtar haka muke kuma haka za mu dore insha Allah ta'ala fatar mu Allah ya kara mana karfin gwiwa Allah ya kara mana ikhlasi da kuma yi domin shi matashiya ta farko kenan matashiya ta biyu asalin makasudin wannan lacca da muka kira ta faru ne sakamakon fitina wadda ainihin ta taso a kasan nan da tsawon dadewa a hukuma tana ji tana gani ta sa ido a kai ta dauka mas'alar mai sauki ce Allah ya sani mu mun yi iya kokarin mu a matsayin mu na masu da'awa waɗanda muka san jijiyar da ta tsirar da wannan fitinar sannan a karan farko zamu yabawa ƴan jaridu sun yi kokari babu shakka dangane da bayyana da bincike da kuma yadawa jama'a bayanin wannan fitina kamar yadda a karan farko zamu ainihin yabawa jami'an tsaro na ainihin wato farin kaya waɗanda aka fi sanin su da SSS wato State Security Service babu shakka a karan farko mu ƴan darul hadisi salafiya zamu yaba ainihin wa SSS wato mutanen da aka fi sani da CID lallai sun shiga sun fita sun ainihin yi duk abin da ya dace akan wannan matsala hakika a matsayina na mai bincike dangane da wannan matsala tun daga tushenta har zuwa abin da ya kawo yau din nan da damar su mun rinka haduwa da su wasun su sukan sanni wasun su ba su sani na ma'ana wasun su sukan gane ni wasu ba sa gane ni kamar yadda a daidai lokacin da suke aikin binciken wannan ainihin wato fitina ni ma in sun hadu da ni a wurare ire-iren waɗannan garin nawa binciken abin mamaki sukan ƙara binciken har a kaina ni ma kuma ina bincike har a kansu abin mamaki Allah kuma ya turo mala'iku suna bincike suna kai mishi rahoto akan mu gaba daya. Allah ya ce bala wa rusuluna ladaihim yaktubun. Manzanninmu, ƴan aikenmu, mala'ikunmu suna nan gaba gare su suna ainihin rubutawa kuma suna kai rahotanni. Dan haka, yayin da SSS suke rubuce-rubuce, Muhammad Awwal Adam Albani Zaria shi ma yake nashi binciken da rubuce-rubucen. Sannan kuma akwai wasu halittu masu suna MSS su ma kuma suna nasu binciken, wato mala'iku services su kuma. Allah madaukakin sarki ya taimake mu. Matashiya ta biyu kenan, dan haka muna yabawa ƴan jaridu kuma mun yaba musu. Daga cikin abubuwan ƙarshe-ƙarshe da ƴan jaridu suka yi wanda muka yaba musu shine sun yi adalcin binciken wannan matsala ba tare da son zuciya ba, wanda har ya kai suka ambace ta da ɗaya daga cikin sunayenta wanda ya fi kowanne dacewa da ita, shine ƴan Boko Haram. Domin su waɗannan ƴan Boko Haram tun daga tasowarsu a wannan zamani sun ta tasattur da mu, wato sun ta fakewa da sunanmu da malamanmu. Sukan kira kansu Ahlus Sunna, sukan kira kansu ƴan salafiya, sukan ce su ɗaliban Muhammad Nasiruddin Al-Albani ne, sukan ainihin ce da'awarsu ɗaya da Muhammad Awwal Adam Albani. Duk wannan sun ta yin haka ne don su suturta kansu. To sai dai kaico, Allah maɗaukakin sarki ya ainihin tona asirin makircinsu. Wani lokaci sun rinka kiran kansu ƴan ɗaliban, tare da cewa kiran kansu ga ƴan ɗaliban kuma ya faru ne kadai don wata manufa guda ɗaya, ita ce don su firgitar da jami'an tsaron Najeriya cewa su ƴan ɗaliban ne. Domin an san duk ƙarfin hukumomin tsaron Najeriya ba su kai ainihin ƙarfin na Amerika da Ingila da ainihin taron rundunar jami'an tsaro na ƙasashen Turai waɗanda suka taru a ƙasar Afghanistan, har yau sun kasa murƙushe ƴan ɗaliban. Wannan abin ya ba su tsoro ƙwarai da gaske. Wannan tsoron da ya ba su ya ainihin sabbaba waɗannan ƴan Boko Haram sai suka ainihin rinka suturta kansu da wannan suna domin wai su ma a ji tsoronsu. To amma wayam kuruna wayam kurullahu wallahu khairul makirin, suna makirci, suna ƙulle-ƙulle, Allah maɗaukakin sarki yana warware ƙulle-ƙullensu. Waɗanda suke rayuwa a Zaria da Kaduna da Kano, da waɗanda suke rayuwa a Abuja da wasu wurare, tun lokacin da suka ji na fara ɗan maganganu akan wannan matsalar kamar shekara ɗaya da rabi ko shekara biyu da suka wuce, abin yakan ba su mamaki. So da damansu sukan yi waya su zage ni, su ƙaryata ni, su kafirta ni. To amma amsar da nake ba su a taƙaice so da dama, in har na buga musu waya sun ɗauka, don da dama su kuma matsorata ne, shine abubuwan da na faɗi, ku je ku zaunar da Muhammad Yusuf, ku riƙe Ƙur'ani, ku ce malam ga abin da Albani na Zare ya faɗi, tsakani da Allah don girman Al-Ƙur'anin nan, wannan abin gaskiya ya faɗi ko ƙarya ya faɗi? To ban sani ba ko sukan yi haka. Sai dai wata rana da wani ya rubuto wani zagi mai zafi, sai ne forwardin na tura Muhammad Yusuf, hankalin shi ya tashi shi da kanshi, ya bugo mini waya yana bani haƙuri. Daga ƙarshe na je Maiduguri, ya zo ya same ni har gida ya sake bani haƙuri, kuma ya roƙi dan Allah in bashi wannan lambar waya. Na bashi wannan lambar waya, ya kira wannan wanda ya wannan text din, ya ja kunnen shi. Sai ga wannan da ya text din, kai ka ce ba shi ba, ya dawo ya yi sanyi ya huce, ya bugo waya kuma yana tuba yana roƙon gafara, har ainihin wai kuma a lokacin yana ce mini akramakallahu. Daga nan za ku gane akwai qadasatul rijal, wato akwai bin mazaje a cikin tafiyar tasu, yadda unwa ne ya ce musu kaza shikenan, ko da sun yi wani abu wanda suna ganin daidai ne amma in ya nuna musu kaza shikenan. Allah ya kiyaye. Dan haka hakikanin al'amari na san Muhammad Yusuf sani ba na karantawa ko na kallo a tab ba, na san shi sani na yaƙini wanda babu shakka a kai. amma ina fatan in wannan fitinar ta kwanta burbushin waɗanda suka rage ba a kashe su ba daga cikin waɗanda suka taurare akan wannan muguwar aqida don Allah ku je ku kai musu waɗannan kasusuwan da zan faɗi da maganganun da zan yi musamman ku samu waɗanda suka dade a cikin tafiyar ba waɗanda suka shige ta kwana-kwanan nan daga Sokoto ko Katsina ko wane ne waɗanda hamasa da wasu ainihin wato dalilai waɗanda za su zo su bayyana suka sa ainihin suka bi tafiyar ba don haka ina yin tambihi game da wannan wato matashiya ta hudu zan yi bayani insha Allah ta'ala game da tsarin mu ahlus sunna wal jamaa ina ga ka rage dan abin da yake sa shi dirin din nan mu ahlus sunna wal jamaa zan yi bayani dangane da tsarin mu wajen karban hujja da kuma kafa hujja da me ake kafa mana hujja mu karba da menene mu kuma muke kafa hujja domin a karba sannan matashiya wadda za ta zama ta biyar insha Allah ta'ala ya kamata dukkan mai sauraron mu dan boko haram ne ko dan boko ne irin mu ko kuwa dan siyasa ne ko dan demokradiya ne ko wanne iri ne cikin masu saurare ya kamata a san cewa kafircin da yake faruwa a tsakankanin masu mulkin Najeriya da kafircin da yake faruwa a cikin talakawan Najeriya da shirka da take faruwa a cikin masu mulkin Najeriya da shirkar da talakawan Najeriya suke da zalunci da fasikanci da duk wata barna da take faruwa ainihin wato a wannan ƙasa tamu to yana da kyau a sani da cewa babu shakka tabbaci hakika ba ma goyen bayan ko ɗaya daga cikin waɗannan abubuwa domin waɗannan matasa da suke bin wannan muguwar aqida abinda suke dauka wai wato theory ne irin na Fir'auna. Fir'auna was a then philosopher. Fir'auna wani irin mai tunani ne akan gina hukunce-hukunce akan tunanin shi. Wannan irin tunanin Bush ya dauka shine dole ne ka zama kana goyen bayan Bush. In kuma har ba goyen bayan shi kake ba to fada kake da shi. Su ma abin da suka dauka kenan. Dole ka zama kana goyen bayan su to in ba goyen bayan su kake ba to wai kana goyen bayan gwamnatin Najeriya ne da take zalunci. A'a. Mu muna tsakiyar tsakanin waɗannan da waɗannan ne saboda haka zaluncin da gwamnatin Najeriya take akai da kafirci da fasikanci da duk wata gwamnati ta duniya da zalunci da fasikanci da kafirci da barna da duk wasu talakawa da al'umma suke akai ba ma tare da wannan abun kuma bamu yarda da shi ba sai dai idda matsala take shiri wace hanya ce ake bi a gusar da kafirci da zalunci da barna da fasikanci to wannan ainihin shine abin da ya kamata masu wannan aqidar su fahimta daga gare mu idan sun ji mun bayyana cewa kaza kafirci ne sai su ce to kenan da mu da su aqidan mu daya ba aqidan mu daya ba domin muna ganin rashin halaccin kaza kristoci ma sukan ga rashin halaccin wannan abin yana nuna aqidan mu daya baya nuna aqidan mu daya an dace ne kawai akan wani abu wanda Allah ya nufi a dace saboda haka kasantuwar kuna ganin cewa kaza da ake a ƙasa kafirci ne ko fasikanci ku yi wa'azi ku ce kafirci mu ma mu yi wa'azi mu ce kafirci wannan baya nuna cewa wai aqidan mu ɗaya da ku balle ku je ku ce ai ku ma haka kuke da'awa daga baya ne kuka zo kuka canza duk wanda ya sani tunda na fara da'awa har yau ba abin da na canza ina nan akan duk abin da ka san nake akai matsalar ita ce mai yiwa a kasar ka taba saurare na so daya daga kasar din ka zartar da hukunci sakamakon wannan wata ran da ka ji wata maganar kuma sai ka ce to ya canza daga abin da yake misali anan Maiduguri din yau kamar shekara 15 da suka wuce akwai wasu daga cikin ku nan mun je wa'azi anan masallacin Indimi mun ainihin zo muna sallar magriba da isha daya daga cikin waɗannan wanda ga dukkan marinjayin zato an kashe shi domin yana daga cikin waɗanda ke da guluwi yake da zakewa da wuce iyaka akan wannan fagen dan garin biyu ne kasar dina yi samu kwaya daya rak daga cikin kasusuwa guda 89 na karatun littafin Suratul Sala yi samu kwaya daya daidai inda muka yi magana akan hukuncin sallar takalmi sallah da takalmi sai je yana yin sallah da takalmi a garin su sai suka ce su ba su yarda da wannan ba sai su dauko shi sai su jeho shi waje yazo sake daukan shi su jefa shi waje sai an tada sallah liman ya ci gaba sai ya dawo sai yayi sallar da takalmi
idan suka riga shi idarwa su dauke shi su sake jefa shi haka kullun diman da'iman ake kuma hujjar shi akan haka shine yaji malam Albani a cikin kasir yace sunna ce daga annabi ya karanto hadisai dan haka sunna ce kawai ai sallah da takalmi garam yau sai gashi ga Albani abu na farko da yake so yace da a ƙasa zai taho tun daga biyu ma har Maiduguri kawai abin da yake buri ya zo ya ga Albani yana zuwa ko sai aka ce ga Albani can na sallah abin da ya fara duba da bakin shi ya fadi yace kafa ta yi duba ina sallah da takalmi sai ga ba na sallah da takalmi muna idar da sallah sai yace kai ne Albani nace in dai na zariya ne ni ne yace amma mutuncin ka ya zube a wuri na kalmar da ya fada kenan wasun ku suna na yace mutuncin ka ya zube a wuri na nace to ya akai yace saboda baka aiki da abin da kake fadi kai kace annabi yana sallah da takalmi sunna ce gashi ka saba wa abin da ka fadi sai nace to amma a cikin wannan wurin da ka ji na fadi ka ji na ce kuma annabi baya sallah kafar shi haka sidda yace shi dai ya ji kasar nace annabi na sallah da takalmi akan haka yake kwaikwayon wannan to kun ga iya abin da ya fahimta shine me Albani din nan sallah da takalmi kadai ya karanta sunna to amma ya ishe ka kai hukunci dan ka ji kasar daya cikin kasar 89 baka yi adalci ba kamar mutumin da ya cire suratul kafiruna ne yaje ya kai wa kafirai yana zuwa sai ya ce ku saurari sakon da musulunci yazo da shi qul ya ayyuhal kafiruna saboda haka Allah ya ce ya ku kafirai kaga tun daga addressing tun daga gabatar da magana za su ji ba dadi abin yayi gatsal yazo musu ba abin nan sai su ce sakon ba dadi sai kuma ya sake jawo Allah ya ce qatilul ladhina la yu'minuna billahi wala bil yawmil akhir wala yuharrimuna ma harrama Allah wa rasuluhu wala yadinuna dinal haqqi min alladhina utul kitaba min hatta yu'tul jizyata an yadin wa hum saghiruna gashi qur'ani ya ce ayaki wadanda basu yarda da Allah ba wadannan da ba sa bin addinin gaskiya daga cikin kristoci da yahudawa ku yake su ku kashe su har sai sun ba da jizya a cikin kaskanci kowane mutum guda sai ya ce kun ji irin sakon ya ce a kashe ku ya ce addinin ku ƙarya ne yanzu wanda ya je ya gabatar da waɗannan ayoyin tsakani da Allah ya gabatar da musulunci a bisa surar da za a fahimce shi to ba waɗannan khawarija ba hatta ku ahlus sunna da damar ku abinda kuke kenan dan haka da mutum ya bugo min waya in zai magana sai ya ce amma ka saurara fa baka sanni ba sai ya ce ya sanni baka sanni ba sai ya ce shi dalibi na ne ce kai ba dalibi na bane kai mai saurare ne kawai kuma mai yiwa ka taba gani na ne amma baka sanni ba zai dauke ka tsawon lokaci kafin ka san mutum ba irin wannan sani na gani ba na kullun muna sauraron ka a cassette kasusuwa 100 in ka saurara na baka sanni ba ka ji abin da ka ji kawai abin da baka fahimta baka nemi bayani amma da damar mutane sukan yanke hukunci sai su ce wai da a wasu iri daya da ta Albani saboda sun ji wani kasar daya da ya dace da wani abu da suke so ran da suka ji wata magana kuma da ya saba sai su ce ya bar da awar da yake yi a da kamar yanzu waɗannan ayoyin da aka kawo ji yadda Allah yake magana akan kafirai ko to sai kuma ka je ka dibo wasu ayoyin waɗanda Allah madaukakin sarki yake cewa afala yatubuna ila Allah wa yastaghfiruna ba za su tuba ga Allah ba za su roki gafara Allah ba sai kuma a ce kai da Allah ya dauki zafi akan su kuma ka ji wai ma ina lallashin su kai to ya ma saba abin da yake cewa wannan irin zargin haka kafirai suka yi wa Allah suka ce alqur'ani yana da tifka da warwara yau yace kaza gobe yace kaza jibi yace kaza gata ya warware wannan irin zargin shine da dama daga cikin hatta ku ahlus sunna kuke mana shi yasa kafin ka ce kai kana kan aqida irin tawa kana buƙatar ya zama ka zauna tare da ni kamar shekara 5 kana jin irin yaya aqida ta take yaya manhaji na yake kafin ka ce ka san ni kuwa wannan zai dauke ka tsawon rayuwar da na shawo wajen shekaru 30 baya ko 25 sannan zaka ce na dan san shi amma yanzu dan an ce maka ka zo kai tarihi na me zaka ce ba abin da zaka ce duk wanda aka ce tarihi na hatta mahaifi na da ya haife ni iya abin da zai ce ya haife ni lokaci kaza bayan nan fa ina ne makaranta su waye malamai na menene sana'ata yaya nake kaza yaya nake kaza duk abin da zai fadi ba zai fadi daidai ba don bai sani ba domin na zama magidancin kaina na kama harkar rayuwata ba lalle ne sai na zo na yi mishi dukkan duk wani abu da nake ciki ba kenan masu karambanin cewa ai su sun san albani ai su ne yan zariya ƙaryar banza kake yi ko kana diba wa kanka zulubin da zai dilmiya ka a wutar jahannama ka tsaya akan ka san kanka kamar yadda ni ma bana da'awar na san ka sai in nayi mu'amala kamar yanzu wannan nayi mu'amala da Muhammad Yusuf mu'amala da yake ta kai in ce na san shi kuma bana tsoron ranar alkiyama Allah ya tsare ni a tsakanin mala'iku ya sake mu waɗannan tambayoyin ga Muhammad Yusuf shin ƙarya ne ko ba ƙarya bane bana shakka akan haka saboda haka manta da abin da kai kake tunani kai dan zafin kan Muhammad Yusuf ne kai kana ganin Muhammad Yusuf gwarzon shekara ne kai kana ganin kaza ne duk gaba ɗaya a kasar kake ji baka san ina aka taso ba baka san ina za a je ba kawai ka haɗu da abu ne ya wuce maka ka kalle shi kamar yadda madubi yake kallon atamfa in ta wuce in koma an kalli madubin ba za a ganta ba Allah ya kiyaye dan haka ya kamata kowa ya san cewa ba ma goyen bayan zaluncin da ake a Najeriya kuma muna daga cikin masu neman a samar da canji a kasar amma wacce hanya ce za a samar da canjin hanya ce ta yaki da daukar makami ko ko hanya ce ta nasiha da bayani da ainihin bayyana cewa kaza da ake ba daidai bane da wucewa talakawa gaba da yin rubuce-rubuce da zama da mai martabawa ne mai alfarmawa ne his excellency his eminency wane ne waɗannan hanyoyi suka kamata abi to nan ne inda zamu zo mu dan yi tsokacin bayani insha Allah ta'ala a karkashin haka zaluncin da ke faruwa ta hanyar siyasa wato shugabanci ba mu yadda da shi ba shine zaluncin farko shine dakko demokuraɗiyya a aje ta a matsayin siyasa dakko demokuraɗiyya a aje ta a matsayin shari'a wannan na daga cikin zalunci wanda ba mu amince da shi a ƙasar nan ba amma wace hanya ce za a bi wajen gyara shi saurari kasusuwa na guda 6 da ne a wannan wurin yau kamar wata guda da ya wuce ko wata 2 na samu su demokuraɗiyya kasusuwa ne guda 6 awa 9 ne kowanne ɗaya yana dauke da awa 1 da rabi ka saurare su zaka ji ainihin bayanai akan hanyoyin da zabi abi ai maganin wannan zalunci na ainihin demokuraɗiyya sannan gargajiya ba mu yadda da mulkin gargajiya ba waɗannan sarakunan gargajiya da yadda suke mulki da gargajiyar su ba mu yadda ba abinda muka yadda shine su dawo su zama sarakunan musulunci irin yadda dan hodiyo ya kafa su kuma in kana son ka ji waɗannan matakai muke dauka domin wannan daula ta Usmaniya ta dawo tana aiki je kaka saurari waɗannan kasusuwa mun ba da shawarori da kuma abubuwan da muke gani su ne mafita amma ba mu yadda a ce a dauki makami a je a yake su a je ai kaza ba wannan ba shi daga cikin tafarkin da Allah ya aiko annabawa da shi sannan tsarin mulki irin na gurguzu na danniya na soja shi ma ba mu yadda da irin wannan ba waɗannan hanyoyi za a bi a gyara ya za a kawo juyin jihali mun faɗa a cikin waɗannan kasusuwa kaje ainihin ka same su a ƙarƙashin wannan siyasa da muke magana abubuwan da ke faruwa a cikin siyasar da suke ta shugabanci a tsayarwa da mutane mutumin da ba sa so ba su amince da shi ba ba mu yadda da wannan zalunci ba ba ma goyen bayan shi mutum ya fito wanda ya dace jama'a su fito da rana su zabe shi mu fito mu yi wa'azi da sunan musulunci a fito a yi zabe amma a danne ƙuri'a a murde in jama'a suka fito a jefe su da tear gas a sa ƴan sanda su kakkashe su ba mu yadda da wannan zaluncin ba ko kadan ba mu yadda da shi ba abinda mutane suke su fito zabe tun karfe 6 na asuba matan aure da maza a kikawo akwatuna da ƙuri'ar da ta dace har sai bayan karfe 4 mutane sun gaji sun galabaita zalunci ne wannan ba mu yadda da shi ba yaya za a yi a gyara shi in ka saurari waɗannan kasusuwan din mun yi bayanai akai insha Allah ta'ala haka nan sata ƙuri'a haka nan sata akwati haka nan al'amuran da ake dangane da siyasa ta danniya da murdiya sace kuɗin talakawa da ake ta bangaren tattalin arzikin ƙasa da dukiyar su rashin damuwa da matsalar talauci da yunwa da wahalhalu rashin aikin yi da talakawa ke fama da shi a ƙasar wanda shugabannin ba su nuna sun damu da wannan abun ba ba mu yadda da wannan zaluncin ba ko kadan ba mu amince da shi ba tun daga baki har zuci har gabobin mu har kalkalumin mu Allah madaukakin sarki ya taimake mu idan jama'ar musulmi sun fahimci wannan sai mu ce to wannan ita ce matashiya ta ainihin wato 5 matashiya ta 6 ita ce ba mu goyi bayan yin shiru ba kuma a ja baki a yi shiru a yi gum kamar yadda shehunan dariqa da dayawa daga cikin waɗanda suka yi karatu a ƙasashen waje, ƙasashen Larabawa irin Saudiya, Sudan, Kuwait da Iraki da sauransu, yadda malaman su suka nuna musu cewa su ja baki su shiru su koma gefe guda ba ruwan su su shiru, to ba mu yadda da wannan yin shiru din ba ma sam ba mu yadda da shi ba. Haka kuma ta wani bangaren ba mu yadda da fito na fito ga masu mulki ko da talakawa masu shirka ko barna ba, a ce saboda su wani suna yin shirka a je a dauki makami a budare a kashe su, ba mu yadda da wannan ba, wannan baya cikin tafarkin mu. Ba mu yadda da cewa saboda mai mulki kaza yayi zalunci mu mu hukunta ya kafirta ko ya fasikanta dan haka mu je mu tsaye mishi da doka ba, wannan ba mu yadda da shi ba ko kadan a cikin tafarkin mu. A karkashin wannan kun ga kenan mu salafiya muna cikin wani tafarki wanda in ba mu kuka bari mu kai muku bayani ba, duk wanda ya bayani a madadin mu zai yi ƙarya ko yayi kuskure. Dan haka menene tafarkin mu? Tafarkin mu shine nasiha, nasiha duk wanda muka ga yayi barna zamu je mu same shi daga mu sai shi mu je mu ainihin yi mishi nasiha. In muka fuskanci akwai yuwar ba zai karba ba saboda ya rena mu ko kuma wata matsala dake tsakanin mu da shi, sai mu ga wani wanda yake kusa da shi wanda zai gamsu ya amintu da sakon dan ya je ya isar mishi, wanda ba kuma lallai sai ya nuna cewa sakon daga gare mu bane, makasudi dai yayi gyara akan wannan barna. A karkashin haka yau shekara 2 da rabi a garin Bauchi na taba yin wani wa'azi, nace a musulunci babu inda aka ce malami baya zuwa fada, ba inda aka ce malami bai zuwa villa ko gidan gwamnati, amma tambayar shine menene ya kai shi idan ya je karbo kujera hajji ne ko umara, wannan kam ya kauce hanya. Idan ya je neman wata bukata ne tashi ya kauce hanya, amma idan ya kasance ya je domin wata maslaha ne ta al'umma ko kuma maslaha wadda za ta gyara wannan mai mulki domin kasa ta gyaru, wannan babu inda aka hana wannan a cikin addinin musulunci, babu inda aka hana. A karkashin wannan a Bauchi a wannan lokaci sai nace dan haka wata ran za ku iya gani na nazo gidan gwamnati babu shakka, kuma duk wanda ya san ni a yanzu yana gani na nakan je wasu gidajen gwamnati. Me nake zuwa yi? Ina zuwa ne gabatar da ire-iren waɗannan haƙoƙi na nasiha. Me yasa a shekarun baya da lokutan baya haka bata faru ba? Shine gwamnonin basu ba da dama ba, basu buɗe hanya ba. Hasali sai suka dauki malaman gaba ɗaya duk wanda suka gani mayunwaci ne, dan neman kujera umara ne da kujera ainihin hajji ko kuma ragon layya ko ragon suna ko geran kunu ko kuma sukarin azumi. Duk waɗannan abubuwan na daga dalilan da a shekarun baya suka sa sai muka yi tawakkuf. Saboda me? Saboda mutuncin mu ake so a zubar, so ake yi a lalata mu, to sai mu kare mutuncin mu. Wannan shine mataki na farko, matakin nasiha. Idan matakin nasiha ya karbu, abinda muka yi nasiha aka karba ko aka yi mana bayanin dalilin da yasa ba za a karba ba ko ba zai yiwa aikata shi ba, sai mu ja bakin mu mu shiru mun yi abin da ya wajaba, ba kuma za mu fito mu ci gaba da magana ba, koda ko jama'a suna son mu yi magana, koda ko jama'a za su zarge mu cewa mun yi shiru, domin anan mun gamsu mun kuma ga wajihin abin. Mafi karancin abin da zamu iya a wannan hali sai mu fito mu bayyana wa jama'a sirri da kuma dalilan da yasa wannan abun ba zai gagara ba. To anan ne in ta zama dole sai mu ce saboda mun je mun zauna da gwamnan ko sarkin ko shugaban kasar ko makamantan haka. Kenan wannan magana ta tana fadakar da duk wani gwamna dake saurare na ko zai saurare ni da duk wani mai mulki, dan ya ji ina neman appointment zan zo wurin shi, kar ya tattalu wata 50,000 ko 20,000 ya aje a gefe guda da shirin cewa da nazo mun gama magana zai dauka ya bani na mai, ya san bani bukatar wannan ba abin da ya kawo ni ba kenan. Ina da namai, ina da kudin hotel da zan kwana a duk gari ko duk kasar da na sauka a duniya, bani bukatar wannan kwarai da gaske. Sai dai haqqud diyafa, in ka ce zaka karrama ni da masauki, shari'ar musulunci ba ta hana ni karba ba. Amma in dai kana tunanin bari fukataccen malamin nan mayunwaci yazo a bashi kaza, to gaskiya saboda Allah kai kuskure, kuskuren kuma da zai iya ja maka gaba ɗayan al'amuran da ake so a haskaka maka sai zama ba za ka ci moriyar su ba. Kamata ya duk sanda ka ji albani na neman appointment da kai, ka manta da wani tunanin duniya, ka zama tsakanin Abubakar Gumi da Sardauna. Mai Sardauna yace Sardauna yace duk sad da yake zauna a office in yaji Abubakar Gumina neman appointment zai zo sai gaban shi ya fadi. Me yasa gaban shi yake faduwa? Ajin su daya, classmate din shi ne. Ka ga classmate ɗinka koda malaika za a mai da shi. In dai ka hangi wannan ne, zaka ga to akwai sauki. Haka ne? Balle yana nan a mutum. Amma me yasa Sardauna yace yana jin tsoro yace sai ya ji tsoron ya tafka wani laifi ne ko wani kuskure wanda Abubakar Gumi zai zo ya mai gyara akai. Kuma ya san Abubakar Gumi tun suna kanana yace ba a tipin din shi ba a bashi cin hanci da magana ko da wani abu. Ashe in kun fahimci wannan mu din nan bamu kai Abubakar Gumi ba amma kwaikwayo koyi muke da dabi'un shi a karkashin haka ya ku ustazai masu imani Allah ya ƙara muku imani dan haka ko kun gan mu a gidan gwamnati ko gidan wani sarki ko mai martaba ko wani mai kuɗi kar ku taba tunanin wata alaka ce ta kai mu ta muje mai raraka babu wata haji yanzu da take farilla akan mu babu wata haji da take wajibi babu wata umara ko makamantan haka babu wani hali da zai tursasa dole a ce zaka je karbo geran kunu Allah madaukakin sarki ya taimake mu dan haka ku ji wannan da kyau to cewar bamu yadda da ai wato abinda muke yi shine nasiha to in nasiha nan bata samu ba da duk bayanan da nefa to shine sai mu fito wuraren wa'azozi to da gwargwadon yadda aka fuskance mu da haka zamu gabatar da maganar misali yanzu matsalar wutar lantarki ina daya daga cikin waɗanda suka fi kowa sanin cewa shugaban kasar nan yayi iyaka kokarin shi kakaf akan wutar lantarki ta gyaru kuma wannan magana ina fatan Allah ya tsaida ni in bada sheda akan ta a ranar alkiyama ba dan komai ba domin project din saka maganganun da sauransu da kudaden da sauransu company na ne yayin wannan aikin ina da yakinin ya fitar da kudin an ba da kudin ayi aikin wanda aikin zai gyara wutar lantarkin Najeriya shekaru 50 mai zuwa suka sace kudin da suka sace kudin da aka je roƙon alfarmar ma ya saurari a ba da belin wadanda suka sace duk sarakunan kasar nan har da sarkin musulmi kin sauraron su yayi nace kuma yayi daidai to yanzu misali ku talaka za ku zo ku iya cewa me yasa ba za a tashi ayi magana akan wutar lantarki ba sai mu ce muku a yar ado yayi kokarin shi annan kam yar ado yayi kokarin shi nan ba mu damu ba ku ce an ba mu cin hanci ku ce an yi mana duk ba mu damu ba je kaka tambayi mutanen garin Gumel lacca ne aka zaure ne ba wa samu ni turaki akan makarantar informatics da ya kawo da irin hidimar da yayi ina dawowa Gumel kashe gari sai wani yace ai malam wa'azinka da kai aje muna ji ana sa a radio muka ce kudi aka baka nace kai cho zaka ci wuta ban taba cin koko ban samu ni turaki ba amma abu ne wanda na gane ma ido na abu ne na kwana da kwanaki a ciki kuma harkan nan harka ta ce kamar ka za ta wuni ta kwana a cikin dami in aka ce te comment da magariba me za ta ce akwai yunwa na ga irin abin da ya shine na zo na fadi sannan ni da kaina na rubuta shawarwarin yadda za a yi a ci moriyar wannan abu da na zo ina lacca sai nake kira zuwa ga iyaye da mutanen kasar jigawa su ci moriyar wannan abin da aka yi domin abu ne wanda an gina su gini na dindindin inde ba Allah ne ya tayar marusa su ba kawai sai suka kuskuren fahimta suka ce wannan yana goyen bayan gwamna ne me ya hada ni da gwamna samu ni turaki ba abin da ya hada ni da shi ba abin da nake bukatar yi mini amma abu ne na gani da gaske ashe kenan ba za mu biye wa zafin kan yan zafin kai ba dan haka idan zakai da'awa a Najeriya idan baka nuna ba za waye gari daliban ka ne za su rinka juya remote control ɗinka sai da'awa ta wargaje wannan ta isa magana dan haka nasiha in ta karbu shikenan in bata karbu ba da bayanai mu zo mu uzuri kamar yanzu wannan wutar lantarkin Najeriya ku tambayi daliban da nake karanta wayan ajin Abubakar ne Siddiq ni da kaina na zo na ba su guarantee nace musu nan da wata hudu tan Najeriya za ta gyaru komai babu matsala insha Allah ta'ala na faɗi wannan magana da mako biyu sai aka tafka wannan satar aka sa, ya bada kuɗin gaba daya su kuma suka sace su gaba daya ko taro ba su bari ba gaba daya suka sace su gaba daya ko taro ba su bari ba to yaya yar aduwa zai yi dan haka yayi fushi duk wani mai martaba ko mai alfarma ko mai sarauta ko mai rawani ko mai wane ne duka sun je yace ba zai saurare su ba yace a bari a hukunta mutanen nan to yanzu dole mu zo mu bayyana a ƴan Najeriya haka To amma su kuma ustazai masu dimin kirji da zafin kai sai su ce a ba haka suke so ba. A zo a ce ai zalunci yayi. To me ƙarya kuma mu shiga wuta? Duk zaluncin azzalimi sai an faɗi gaskiya akan shirin da ta kama. In ba haka ba sai a ci wuta akan ƙarya da aka yi mishi. Saboda haka ku sani abubuwan da muke ba wai muna ƙuruciya bane, ba yara bane mu. Wannan kenan. To duk abin da ya zama kuma ita kuma hukumar ta ki daukan matakin da ya kamata a kaifa. To shine sai mu zo sai mu hudu ba minbariya. Mu zo mu faɗi akan minbari. In muka ce minbari muna nufin irin wannan minassar ta mu, irin wannan stand din namu, sai mu zo mu bayyana. To nan ne in muka bayyana, in abin mun dauki zafi akai, to sai waɗancan ƴan zafi sai su ce yawa yanzu Albani yana kan irin da'awar mu. Su kuma waɗancan waɗanda suka yi karatu Makka da Madina sai su ce wannan ya saba manhajin salaf. Dan haka duk sai mu kalle su a matsayin biyu mashirmanta, kowa bai san sirrin abin ba. Allah madaukakin sarki ya taimake mu. Wannan kenan. Insha Allah ta'ala daga cikin fadakarwar da zan yi magana dangane da sifofin khawarijawa. Daga cikin sifofin nan nasu akwai iya karatun Alkur'ani da haddar karatun Alkur'ani, sai dai da akwai kuma wata batarnaka, ita ce rashin fahimtar ainihin ma'anoni da fassara Alkur'ani. Na uku, suna da siffa wadda take tukuru wajen ainihin ibada, har ma manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama za ku ji inda zai faɗi a hadisi, yace idan ka gwada karatunka da nasu sai ka rena kanka, sun fi ka iya kira'a, sun fi ka iya hadda. In ka gwada sallarka da tasu, sun fi ka iya ajunu da salatul istiraha da tahiya kyam, zaka gansu sun tsaya ka ce sahabbai ne. Annabi ya siffanta su da iya da damuwa da ibada, sannan zafin ra'ayi da zafafawa, sannan kafirta musulmi akan abin da bai kai ya kawo ba, kafirtawa kuma sai su yi ta ala wajihil umumi, sai su ce duka gaba ɗaya kowa ya kafirta a garin nan, ko duk wanda ke masallacin nan ya kafirta, ko duk wanda ke ƙasar nan ya kafirta, ko duk malaman duniya yau gaba ɗayansu kafirai ne, ko duk alƙalan duniya sun kafirta, ko duk shugabannin ƙasa. To wannan yana daga cikin siffofinsu. Sannan kuma siffa ta ƙarshe ita ce ɗaukar makami da fito na fito. To waɗannan ainihin suna daga cikin siffofinsu. Tambihi na ƙarshe da zan yi magana insha Allahu ta'ala dangane da alaƙar karatun zamani wanda aka kiraye shi da cewa karatun boko, da kuma ainihin dangantakar shi da Alkur'ani. Sannan wani tambihi na ƙarshe wanda ainihin zan yi sha'awar lallai in fara gabatar da shi tun kafin a yi nisa. Jama'a, ni ba ɗan Arabiya zalla ba ne, ni ɗan boko ne. Sai dai yanzu da yake wannan sharrin ya faru, lokacin da zaka ce kai ɗan boko ne, mai yiwa za a yi tunanin ka takaita ne ko kai ma ɗan boko haram ne. A'a, to mu ƴan boko wajibi ne mu kuma. Yawwa, saboda haka ƴan boko wajibi ne mu, ba ƴan boko haram ba. Yawwa, don haka mu a wurinmu kuma dole ne, wajibi ne musulmi su je su yi wannan karatun.